Idrissa Seydoudia.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikin sa za a ji cewa dan takarar jam'iyyar FDR Canji Muhammad Usman wanda ya yi giranin lashe zaben shugaban kasar Niger zagaye na biyu. Ya bukaci hukumomin kasar su gaggauta sakin magoya bayan 'yan adawar suka kama a zanga-zangar kalubalantar sakamakon zabe. A Najeriya kuma masu fataucin kayan abinci da dabbobi zuwa kudancin kasar ne ke nanata cewa ba za su janye yajin kai kayan abinci a kudanci ba, sai an dau matakin kare 'yan kungiyarsu daga cin zarafi da yake kaiwa ga asarar rayuka da dukiya. Akwai shirin 'yan kasa da hukuma da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma za a farawa ne da sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya. Gwamnatin jihar Zamfara a Najeriya ta ce an sako 'yan matan makarantar Jangebe da aka yi garkuwa da su a ranar Juma'a. Gwamna Bello Mutawalla ne ya bayyana hakan a shafinsa na Twitter da sanyin safiyar Talata. Ya kuma kara da cewa hakan ya biyo bayan kalubale da muka yi ta fuskanta wajen kokarin kubutar da su. Ina kira da 'yan Najeriya da su taya mu murna domin 'yan matan sun kubuta. Sako ɗaliban na zuwa ne kwana uku bayan da 'yan bindiga suka kutsa makarantarsu ta kwana da ke Jangebe suka kwashe ɗaliban su 279. A da rahotanni na nuni cewa 'yan matan su 317 ne, amma gwamnatin jihar Zamfara ta ce su 279 ne. Sakataren gwamnatin Amurka Anthony J. Blinken ya yi magana yau tare da ministan harkokin waje na Najeriya Geoffrey Onyema don nuna muhimmancin da Amurka ta ba dangantaka da Najeriya. Sakataren Blinken ya bayyana tsarin dangantaka tsakanin Amurka da Najeriya bisa la'akari da ɗabi'u iri ɗaya da ƙasashen ke da su na demokradiyya, mutunta 'yancin ɗan adam da kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin mutane da junansu. Da yake bayyana irin barazanar da masu tsananin tsatsauran ra'ayi ke yi wa tsaron Najeriya da na shiya, ya yi maraba da naɗin da shugaba Buhari ya yi na shugabannin hafsoshin soja a kwanan nan don kawo sabbin hanyoyin yaƙi da ta'addanci a arewa maso gabas da kuma sabar da tsaron a duk faɗin ƙasar. Sakataren Blinken ya yi tsokaci kan yadda shugaba Biden ya soke takunkumi bisa akan Najeriya a matsayin tabbatar da danƙon zumunci tsakanin Amurka da 'yan Najeriya, ya kuma jaddada goyon bayan Amurka ga Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar darakta janar ta WTO. A jiya Litinin ne aka yanke wa tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari bisa zarginsa da yin almudar hana da ƙoƙarin ba alƙali cin hanci. Sarkozy ya zama shugaban Faransa na biyu a wannan zamani da zai yi zaman gidan yari. An yanke wa magabajinsa Jacques Chirac hukuncin ɗaurin shekara guda da ba a buƙatar zaman gidan yari bayan kotu ta same shi da laifin cin hanci da rashawa. Amma Sarkozy na fuskantar hukunci mai tsauri sosai, shekaru uku a kurkuku da kuma wasu shekaru biyu da ba a buƙatar zaman kurkuku kan zargin neman bayar da cin hanci ga alƙali domin samun bayanai. Masu gabatar da ƙara sun kafa hujja da tattaunawa ta wayar tarho tsakanin Sarkozy da lauyansa Thierry Herzog, an kuma samu alƙalin da Herzog da laifi. Sarkozy ya ci gaba da musanta aikata laifi koda kuwa ya rasa nasarar ɗaukaka ƙara, mai yiwuwa ba lalle ne ya tafi kurkuku ba, a maimakon haka yana da zaɓi na saka na'urar nuna inda yake. Yana fuskantar wasu matsalolin shari'a dawa, ciki har da zargin ya karɓi miliyoyin daloli daga tsohon shugaban Libya Muammar Gaddafi don ɗaukar nauyin yaƙin neman zaɓensa na 2007. Tambayoyi kan yadda ya kashe kuɗi a yaƙin neman zaɓe na 2011 da yiwuwar yin tasiri wajen alaƙanta shi da Rasha bayan ya bar mulki. Masu sauraro, kada amanta, labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban kasar Zimbabwe Kembo Muhadi ya yi murabus ranar Litinin bayan zarge-zargen aikata lalata, lamarin da ba a cika samun irinsa ba daga wani jami'in gwamnati a kasar da ke kudancin Afirka. Tun a ƙarshen watan jiya, kafafen yada labarai na cikin gida suka cika da faifan rediyo na hirar waya da ake zargi na muhadi ne yana neman lalata da matan aure ciki har da wata karamar ma'aikaciya a ofishin sa. An fara wallafa batun ne a dandalin Zim Live, shirye-shiryen bandariya da ya hada da inda za a ji wani mutum yana shirin saduwa domin yin jima'i a ofishin sa. Shugaban dan shekaru 71 yace zan sauka daga mukamina na matsayin mataimakin shugaban jamhuriyar Zimbabwe nan take. Yace ya bar aiki ne ba wai dan tsoro ba, amma saboda girmama ofishin sa don kar a samu matsala ko kuma yin lalata da ayyukan da ke da nasaba da kalubale na a matsayina na mutum. Ya sake musanta aikin laifi yana mai cewa an yi amfani da muryar sa ne da nufin cimma wata manufa ta siyasa. Ya kara da cewa zai nemi haƙƙin sa a shari'a. Muhadi, wanda tsohon soja ne kuma gaggen dan yakin kwatar yancin na kasa, ya kasance daya daga cikin mataimakin shugaban kasar Zimbabwe biyu tare da Constantino Chiwenga. Yayi aiki a mukamai da dama a ƙarƙashin tsohon shugaban kasa Robert Mugabe. Masu zanga-zanga a Myanmar sun yi maci a wasu biranen ranar Litinin, a bitirewa mummunar yunkurin murkushe masu zanga-zangar da ya janyo asarar rayuka ranar Lahadi. Jami'an tsaro sun harba barkonan tsohuwa da gurneti don tarwatsa masu zanga-zangar a Yangon jiya Litinin, kwana guda bayan da aka kashe mutane 18 a fadin Myanmar tare da jikkata wasu fiye da 30 a rana mafi munin zanga-zanga tun bayan juyin mulkin soja na 1 ga watan Fabrairu, a cewar ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya.
To madalla, labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da jamhuriyar Niger, inda dan takarar jam'iyyar LDR canji a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da ya gabata Muhammadu Usman ya buƙaci hukumomin Niger da su gaggauta sakin 'yan adawa da suka kama a sanadiyar zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe. A wani taron manema labarai da ya kira a gidansa da ke birnin da magaran, Muhammadu Usman ya sake jaddada cewa shi ya lashe zaben, duk da cewa hukumar zaɓe ta bayyana Bazoum Ahmed a matsayin wanda ya samu nasara a wannan fafatawar ta ranar 21 ga watan Fabrairu. Kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Sulaiman Mumunu Barma daga birnin Yamai.
Wannan shine karin farko da Muhammadu Usman ke bayyana matsayinsa bayan da hukumomin Nijar suka kaddamar da farautar jigajigan kawancan jam'iyyun Hamayya, waɗanda mahukunta ke zargi da hannu a zanga-zangar matasan da ke watsi da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar Ladin da ta gabata.
Bangare ɗaya kaɗai yake kamawa. Yanzu wannan zancen nake muku, an ce mini mutum kusan 500 aka kama, kuma akasarinsu babu hujja mai ƙwari wanda za a ce saboda dalili kaza. Ku duba ku gani, yanzu wannan daidai ne. An kama Hamma Ahmad, an je za a kama shi ma ya ce kai na takarda bisa wata hujja, bisa wani dalili, kuma ya tashi shi da kanshi ya tafi. An kama shi ma General Muminu Burema, tsohon babban hafsan sojoji na ƙasar ne. Da yawa kamun banza ake musu na bagayar basa ba. To wannan ba za mu yarda da shi ba. A ƙasar mu mun ba da kanmu saboda demokrasiya ta tabbata a ƙasar wannan, kuma aqida ta jamhuriya ta tabbata don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya.
Dan takarar da hukumar zabe ta bayyana a matsayin wanda ya shakaye a fafatawar da suka yi da dan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Ahmed, ya buƙaci a gaggauta sakin dukkan 'yan siyasar da aka kama saboda a cewarsa ba su da hannu a tarzumar da aka fuskanta.
Za mu yi yaƙi gaya wani haya bisa hanyar da dokar ƙasar mu ta bada domin kare inci da haƙƙi na 'yan ƙasar mu gaba ɗaya. A saka su wannan kama-kama da ake na rishin gaskiya, wanda kuma shi ne yake kawo fitina. Kal a yi tsammanin a daga an kama wani da wance shi kenan sauran sa ji tsoro su ja baya. A wannan zai sa ma abin ya ƙara haɓaka.
Da yake bayyana matsayin gwamnati a taron manema labaran da ya kira a ranar Alhamis ɗin da ta gabata akan matakin kama shugabannin jam'iyyun na adawa, ministan cikin gida Alkash Alhada ya ce ba za su zuba ido suna kallo ana ci gaba da tare zaune tsaye ba.
Wanda duk ya huto ya ce yana lalan abu kama su za a yi. Abun da nake son ga ma 'yan kasa sun kwantar da hankalinsu. Kasa mun sa mutane ana ta saranta. Insha Allah wannan zanga-zanga kariya za ta yi, muna sa a wanda zai sa ta kare.
A wani bangare na taron manema labaran da ya kira a cikin daren jiya Asabar a gidansa da ke da magaram, Muhammadu Usman ya sake nanata cewa shi ya yi nasara a zaben da ya gabata da kashi 50.30 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, kuma a cewarsa yana da kwakwaran hujjojin da zai gabatarwa kotun tsarin mulkin ƙasa don gamsar da ita ta yarda cewa tafka magudi yayin da a nasa bangare dan takarar da hukumar zabe ta bayyana a matsayin wanda ya ci wannan zabe da kashi 55.75 daga cikin 100 Bazoum Mohamed ke samun sakon taya murna daga shugabannin kasashen duniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
To madalla, yanzu kuma sai tarayyar Najeriya, inda masu fataucin kayan abinci da dabbobi zuwa kudancin kasar ke nanata cewa ba za su janye yajin kai kayan abinci a kudanci ba sai an dau matakin kare 'yan kungiyarsu daga cin zarafi da yake kaiwa ga asarar rayuka da dukiya. Hadadiyar kungiyar fataken ta kafa shingayen hana masu bi tabarauniyar hanya wajen jigilar abinci domin samun kazamar riba, kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Nasiru Adamu El-Hikaya daga Abuja.
Na yi ba da kawarin insha Allah duk kwamitin da muka shida sosai mun tabbatar za a yi gaskiya, idan ba za a yi gaskiya ba za a zo a yi faranfara.
A taron halin da ake ciki a Abuja, shugaban fataken Comrade Muhammad Tahir ya ce ba za a neme shi a ɓoye ya hayanci sauran 'yan kungiya wajen janye yajin da zakin baki ko toshiyar baki ba. Tahir ya ce har yanzu suna kidare yawan mutanen da suka rasa a fitinar kasuwar Sasa a Ibadan da ma a bara da ake zanga-zangar 'yan SAS.
Yaya za mu yi mu samu tsaro? Shin waɗannan mutanen da suke wannan kisan gilla turo su aka yi ko kuma ya sun gagari hukuma ne ko hukuma ne ba za ta yi aiki a kansu ba? Ta sa ido ake a wannan irin kisan gilla, sannan kuma babu wanda aka kama? Akwai dalilin da wani dan Najeriya ya zo ya taka dokar Najeriya ya dinga kashe mutane kamar kiyashi amma kuma ba wanda zai tunkare shi?
Wani labarin da na samu cewa akwai waɗanda cikin 'yan kasuwa da suke kokarin zullewa su kai kayan, wato ma'ana suna neman su saba wannan yajin kai kaya da ake a can.
Wannan kalma da ka tambaye ni kalma ce ta Malam Aminu, yace Najeriya ta mutum uku ce, daga shashasha sai barawo sai kuma mahaukaci. To in ba shashanci ba, yaya kai da ya zamanto ake neman halakaka? Kungiya ta ce halakaka da ake din nan bai daidai ba, ya saba dokan kasa. Idan muka tsaya muka duba waɗanda al'umman nan da suke halaka mu da yammaci da south south da south east gaba daya, idan ka ɗauki yawan su wanda yake cikin jihar Kaduna da kuma jihar Kano gabaɗinsu, idan aka haɗa ba mu da mutanen na arewa da suke south south da south east gabaɗinsu, yawansu bai kai haka ba. Amma ba gashi nan ba, suna zaune lafiya da kowa, muna zaune lafiya da kowa. To dalilin me yasa mu ne za a dinga mana irin wannan kisan gilla?
Mai nazari kan lamuran siyasar Najeriya Talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir ya buƙaci 'yan arewa su sauya dabarar tafiya cirani zuwa kudanci don hatsarin da ke cikin al'adar a halin yanzu.
Ya kamata gwamnonin arewa, duk da dai na ga har sun dan fara yin taro na ganawa tsakaninsu, amma ya kamata gwamnoni na arewa su dau tsauran mataku ko matakai na yadda za a yi a hana tafiyan mutane daga arewa zuwa wani cinikayya kudu. Yadda mutane suke gangarawa su tafi su je kasashen kudu din nan su je su banda fitina da bala'i da kisa ba abin da ake gallaza musu. Babu lalle babu dole.
Zuwa hada wannan labari ba wani kwamiti ko sa baki daga hukumomin sashen zartarwa a Najeriya kan wannan dambarwar. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, karfa a shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan bindin Yamai. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, suna iya samun mu a gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da Saroniya da Far'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, ‘yancin bai tsina na komai ba, sai an manta da su zalunci.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuli zan gabatar.
'Yan sanda sun zo da makamai, sun zo da mutane kuma waɗanda suka zo da injina nan yanyanke bishiyoyi. An gama yanke duk bishiyoyin da suke cikin haraba wannan masallaci.
Mu dai a nan abinda muka sani ai jira muke yi su kawo takardun bayanansu, su ne wanda sarki zai aiki da su hujja a gare shi wanda zai yanke hukunci ya ba da umarnin me za a yi.
Doka ta mallaka ƙasa tun waccan da aka yi ta 1978 Landings Act shi ya dauke ta daga hannun sarakunan aka dawo da shi hannun gwamnoni. To daga nan duk wanda yake gwamna na jiha shi yake da iko da kasa shi yake bayarwa kuma shi yake karbewa.
Masarare yau shirin ƴan ƙasa da hukuma zai taɓo kukan al'umar unguwar Darmanawa layout a birnin Kano dake arewacin Najeriya ne. Kan zargin majalisar masarautar Kanan da yankurin yanka fulotai a filin masallacin Idi da mazauna unguwar ke gabatar da ibada.
Kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodiko ke nasa samura.
Madalla masarare kamar yadda aka fara ji mazauna unguwar Darmanawa layout a yankin karamar hukumar Taraunin jihar Kano dake arewacin Najeriya na zargin majalisar masarautar Kanan da yunkurin kwace masallacin Idi na unguwar ta mayar da shi fulotai da za a gina gidaje bayan shafe kimanin shekaru 30 ana gabatar da ibadar Idi a kowace shekara. Barista Tijjani Haya shine shugaban kungiyar cigaban unguwar ta Darmanawa layout, wato Darmanawa layout Development Association.
Marigayi Alhaji Aruba Yaro, Allah ya ji kansa ya masa rahama, ya buƙaci tun lokacin da aka fa unguwar nan gwamnati mai ci a lokacin ta yi mata alfarma a fitar da filin nan da zauna a matsayin masallacin Idi da mutane za su rinƙa yin ibada kuma daure da shi. Akwai fili da shi ma aka fitar aka bashi a matsayin makabarta ta wannan unguwa. To wannan shine dalilin da yasa muka tashi muka rinka ya fada aka yi mana iso muka ga mai martaba sarki. Mai martaba ya tsawatawa duk bangaren cewa a kiyaye zaman lafiya. Kowa ya dakata da abin da ke kokarin yi kuma ya bada umarnin cewa zai sa a binciki wannan magana. Kuma mu muje da abin da ya biyo baya za mu ji daga fada. To bayan wannan tattaunawa da wannan bayani da muka mai martaba sarki su magabatan wannan hukuma ta Aruba Royal City Trust Fund sun kira mu tattaunawa har sau biyu. Mutum ɗinmu na farko tattaunawa muka ta farko dai bata cimma ruwa ba. Aka sake kira mu wani taron shi ma dai tattaunawa dai a ƙarshe ba mu cimma matsaya ba. Saboda haka a fahimta ta na kasancewa ni lauya ne da nake da masaniya akan harkar kila dokoki na ƙasa ya nuna cewa shi haraba wannan masallaci da makabarta da ma unguwar gaba ɗaya ta fita daga hannun masarauta ta koma mallakar gwamnati kuma waɗannan gurare sun zama gurare da aka killace su don amfanin jama'a.
Yanzu menene matakin kuna gaba a yadda ake?
To mu dai ba za mu ce mun gaji da kokarin neman mafita ba kan wannan magana. An buƙaci mu sake rubuta kamar takarda ta tuni ga mai martaba sarki kuma mun samu tabbacin cewa ta isa ga mai martaba tunda har an kawo mana da stampi na office din shi mai martaba sarki. Sai muke sauraron mu ji bayani me zai biyo baya. To kuma sai muka wayi gari da wannan abu da ya faru mana daɗi. Muka kawai yan sanda sun zo da makamai sun zo da mutane kuma waɗanda suka zo da injina na yanyanke bishiyoyi. An gama yanke duk bishiyoyin da suke cikin haraba wannan masallaci. So wannan ya nuna mace idan mun buta wannan gaba muna ƙoƙarin neman maslaha da sasantawa sai a bullo mata wani bangare. Kuma
majalisar masarautar ta Kano ta tabbatar da karɓar korafin al'ummar na Darmanawa layout akan wannan batu amma ta ce ba ta da masaniya dangane da aikin fille bishiyoyin da ke filin Idin bisa rakiyar jami'an 'yan sanda. Kamar yadda mataimakin magatakardar majalisar masarautar Alhaji Awais Abbas Sunusi ya faɗa wannan fili.
A hakikatul amru wannan mutane sun kawo kokensu gaban mai martaba sarkin Kano da wannan kuka nasu da suka sanar masa. Amma ai sarki ya kafa kwamiti ya ce a je a bincika kuma su ma dukkan bayanansu takardu da suke na bayanai da suka yi magana an yi da marigayi Allah ji kansa ya gafarta masa a sarkin Kano. Ai an ce duk su kawo wannan takaddun. So mu dai anan abinda muka sani ai jira muke yi su kawo takaddun bayanansu su wanda sarki zai aiki da su hujja a gare shi
wanda zai yanke hukunci ya bada umarnin me za a yi. Mu iyakan abin da muka sani kenan.
So ina zancen jami'ai da aka je da su aka kewaye wannan guri kuma aka ci gaba da sare bishiyoyin da suke wannan fili.
To wannan ai mu dai ba mu da wannan masaniya akan wannan, amma dai a masarautance umarnin sarkin Kano ga abin da ya bayar kuma ana nan akan wannan umarnin.
To Allah ya kyauta.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadan sunta za su yi sha'awa su ziyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.
Akan wannan batu mun ji ta bakin masana dokokin kasa da shari'a domin ƙarin bayani game da hurumin gwamnati ko masarauta kan sha'anin sarrafa filaye a Najeriya.
Ta ƙasa dama abu ne da yake na mallaka na jihohi duk inda jihar take. Sannan akwai dan muka ce ƙasa akwai abubuwa da yawa da ya shafi ƙasa wanda za ka ga ko koguna da ruwa duk abu ne da wasu suke ga iya ƙasa. Sai dai wannan a doka dama ya zama ne yana ƙarƙashin tarayyar ƙasa ne. Sabi gwamnatin tarayyar ƙasa saboda wasu suna ganin ai kaman transition ne wa abubuwa ne da suke tafiya daga wani waje zuwa wani waje. Kama irin koguna dai da muke da shi ba mamaki kogin haɗeja jama'a ne. Daga jama'aran in ka ɗauka za ka ga ruwan zai iya tafiya har ya tafi Enugu. To kaga wannan abu ne sai ya zama na tarayya tunda kai ba za ka ce iya na jihar ka shine a killace naka ba. Amma in ka dawo tsandauri na ƙasa gwamna na kowace jiha shine a dokance yake da mallaki na wannan ƙasa. Wato in ka koma doka ta mallaka ƙasa tun wajen da aka yi ta 1978 Land Use Act kenan. Shi ya ɗauke ta daga hannun tun lokacin sarakunan aka dawo da shi hannun gwamnoni. To daga nan duk wanda yake gwamna na jiha shi yake da iko da ƙasa shi yake bayarwa kuma shi yake karbewa.
To shi wannan Land Use Act da aka yi a shekarar 1978 kaci ya karbi a wannan lokaci ne ya karbe batun mallakar ƙasa daga hannun hukumomi in banda maganar ruwa din nan sai aka mika su ga gwamnatocin jihohi. Yaya magana game da sarrafa ita ƙasa din misali bayan ya dankawa gwamnoni?
Sarrafa ƙasa gaba daya kuma yanda na fara ma magana a baya gaba daya hakkin a hannun gwamna yake na jiha shi yake da iko na bada ƙasa da iko na karɓa ƙasa ya ba kuma duk wanda ya nema. Saboda ita ƙasa duk wanda ya nema yana da haƙƙi in aka duba ya cika sharuɗa gwamnatin jiha za ta ba shi ƙasa. Ita dama ai ƙasa ba sai da ita ake.
Barista Abdul Adam Fage kenan tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano. To sai dai bayanan baya-bayan nan sun tabbatar da cewa shugabancin kungiyar cigaban unguwar Darmanawa layout din ya sake ziyartar fadar ta Kano kuma har ma mai martaba sarki Alhaji Aminu Ado Bayero ya tabbatar da abinda mataimakin magatakardar masarautar ya ambata tare da bada tabbacin cewa ba zai taba rusa abinda mai martaba sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayero ya assasa ba.
Ilimi babban abu ne gumo shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya.
Masarare ƙarshen shirin ‘yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku cikin nasara, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka.
To madalla gaida Mahmud Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Mumuni Barma zai kawo mana shirin jaridun Nijera.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Flamme wacce ta ruwaito cewa shugaba Isuhu Muhammadu ya kama hanyar kammala mulkinsa cikin yanayi mai ƙayatarwa saboda yadda ya nuna a fili cewa zai shida daga karagar mulki a ƙarshen wa'adi na biyun da kundin tsarin mulkin ƙasa ya bashi dama. Jaridar ta ce shugaban ƙasa ya yi duk mai yiwuwa domin gudanar da muhimman ayyukan da ya yi alƙawalin zartarwa
duk da irin matsalolin ta'addancin da ake fama da su a shekarun baya-bayan nan. Jaridar L'Enquêteur na cewa hukumomin Niger sun kama wasu manyan shugabannin adawa a washegarin fitar da sakamakon zaben da ya haddasa barkewar tarzoma a wasu biranen wannan kasa. Jaridar ta buga hoton Hamma Amadu da na dan takarar jam'iyyar Sawaba Jibril Ibrahim Bare da tsohon komandan rundunar mayakan Niger Janar Mumuni Burayma mai ritaya, waɗanda ta ce suna daga cikin waɗanda ke tsare a hannun 'yan sandan farin kaya. A daidai lokacin da ɗan takarar Hamayya Muhammad Usman ke watsi da sakamakon wucin gadin da ya bayyana Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya lashe zaɓe da kashi 55.75 daga cikin 100. Jaridar L'Actualité na cewa jami'an da suka yi aikin sa ido a zaben da ya gabata a ƙarƙashin inuwar wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi wasa da aikin da ya kawo su jamhuriyar Niger, a bisa la'akari da yadda wasu daga cikinsu ke nuna ra'ayi ko kuma ma ɓangaranci a game da hayaniyar da ke tsakanin ɓangarorin siyasar wannan ƙasa. Jarida ta ce da jin furucin irin waɗannan jami'an sa ido ake gane cewa akasarinsu 'yan amshin shatan gwamnatin Niger ne ke magana, ba jami'an ƙasa da ƙasa ba. Alhali abin da ke tafa da su aiki ne na al'ummar wannan ƙasa da ci gaban demokradiyyarta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, za mu kuma kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Rasha na ci gaba da kai farmaki akan yancin addinai, musamman auna tsiraran addinai da kungiyoyi. Hukumomi na kuntatawa musamman 'yan ɗarikar Jehovah's Witnesses. A kwanan nan, wata kota a Rasha ta yankewa wani ɗan Jehovah's Witness Alexander Evshen hukuncin ɗaurin shekara 7.5 saboda yin addininsa. Wannan shine hukunci mafi zafi da aka yanke a ƙasar tun bayan wanda kotun ƙolin Rasha ta yanke a shekarar 2017, wanda ya haramta tare da ayyana ayyukan 'yan Jehovah's Witnesses a matsayin laifi. Ta kira mabiya ɗarikar masu tsauran ra'ayi. Dabi'un tsatsauran ra'ayi da aka ce Mr. Evshin ya yi sun hada da shirya binciken littafi mai tsarki na Bible da wasu mabiya ɗarikar ta yanar gizo. Ranar 10 ga watan Fabrairu, 'yan sanda a birnin Moscow da kewaye suka kai samami a gidajen 'yan Jehovah's Witnesses guda 15, suka kuma tsara da yawa daga cikinsu don yi masa tambayoyi. Uku daga cikinsu har yanzu suna can a tsare. A ranar kuma, wata kotun yanki a Kursk ta hana hukuncin sakin wuri akan wani ɗan ƙasar Denmark ɗan Jehovah's Witness da ke zaman gidan kaso tsawon shekara 6 tun daga shekarar 2017. Wannan na daga cikin abubuwan da suka ƙaru a shekarun baya-bayan nan. A cewar hukumar sa ido akan yancin addinai ta ƙasa da ƙasa ta Amurka, a shekarar 2019 gwamnatin Rasha ta ci gaba da auna tsiraran addinai ta hanyar cin su tara, kame da tuhumar su da manyan laifuka bisa ikirarin yaƙi da tsatsauran ra'ayi. Tsatsauran ra'ayi wani babban laifi ne a cewar 'yan majalisar dokokin Rasha, ba tare da wani cikakken bayani ba. Abinda ya ba ƙasar damar hukunta ayyukan addinai da yawa da ba na tashin hankali ba. Wannan yanayin ya ƙara muni a shekarar da ta gabata, a cewar rahotannin 'yan jarida da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin jama'a masu zaman kansu. 'Yan sandan Rasha sun kai samami a gidaje 1,296, sun kuma ƙaddamar da binciken manyan laifuka guda 197 akan 'yan Jehovah's Witnesses guda 435. Yanzu haka 'yan Jehovah's Witnesses 42 na zaman kaso, wasu 27 kuma an yi masa ɗaurin talala. An kwace gine-ginen majami'u. Kuma tsakanin 'yan Jehovah's Witnesses 5,000 zuwa 10,000 ake tunanin suka tsere daga ƙasar tun daga shekarar 2017 sakamakon yadda ake kuntata musu. Amurka ta yi Allah wadai da kakkausan lafazi akan yadda Rasha ke ci gaba da kai farmaki akan 'yan Jehovah's Witnesses da wasu addinai tsiraru, a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price a wata sanarwa. Amurka ta jaddada cewa bisa ga haƙoƙin bil'adama, dukkan jama'a na da damar su yi imani ko kada su yi imani da wani addini. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai.